yake namiji a halin ruku'u an so ya nisanta kusassarin hannunsa daga haƙarƙarinsa nan hannunsa ya zamo haka amma ba ya ruku'u haka ba ya hada hammatarsa ya hada hannayensa ga wato kwibinsa ne ga haƙarƙarinsa to ba haka aka fi so ba ya bude inda namiji ne amma budewar ba ne yawa can yanda zai zamo ya cutar da wanda suke sako ɗaya ba kada ya zamo budewar ta kai wannan hannu abinda dai ake nema kada ya zamo hannun damtsin nasa na hannu yana jikin haƙarƙarinsa haka ya bude dai ya bude amma wannan a haƙƙin namiji amma ita mace a sallar ta gaba ɗaya an fi son ta haɗa jikinta waje ɗaya kar ta ce za ta bude ɗaya kar ta ce za ta bude to koda kuma ita kadai take sallah koda ita ce kawai a ɗakinta take yin sallah to
wala yunkisu ra'sahu
kai ya ce zai sunkuya da kansa a halin ruku'u ya zamo kansa ya sunkuya fiye da bayansa kada ya haka har ya kai ma matsayin kamar baya yake leke a kada ya haka kan nasa ya zamo daidai ya zamo daidai da bayansa wa menene gaba to bala kuma zaro muktayyan bayansa gaba daya ya zamo a daidaice tun daga kai har karshen bayansa ya zamo sun daidaita ba inda yake ya fi wani ɗagawa ya zamo sun daidaita to haka sai aka fi so a sunna sallah ta shida yin sujjada sifar sujjada shi ne sunta da kuma hancinta a kan ƙasa ya tabbatar da gorsunta da kuma hancinta a kan ƙasa to shi ne sifar yin sujjada wato ita sujjada a kan gorsunta farin lafi da ijma'in dukkanin musulmi wanda ya ce sujjada goshinsa bai dora a ƙasa ba to wannan bai sujjada ba sujjada a kan hanci ko akwai saɓani akwai wanda suka ce shi ma farilla ne domin sujjada a ka aka ce ko da a ka suke ita ce sujjada a ka ake yin ta a ce kenan har a hancin ma farilla ne to akwai ƙauli da haka ko da yake a wajiyar martaba ba wai a martabar mu ba a cikin malamai akwai sujjada a kan hanci farilla ne kamar yadda sujjada a kan goshi yake farilla yasa wanda ya sujjada bai tsira a ƙasa ba kamar yadda ya tsira goshinsa to bai sujjada ba domin sujjada tasa ba cikakkiya ba ce rabi ce kawai a masaba ko a masaba mutum ya ba a ƙasa zance na farko shi da cewa yin sujjada a kan hanci sunna ce ƙarƙarfa shi yasa idan mutum ya sujjada hancinsa bai taɓa ƙasa ba to sai ya mai da sallah a wakaci to wannan zancen shi ya fi shuhura a masara cewa yin sujjada kan hanci sunna ce ƙarƙarfa a matsayin da inda mutum zai yi sallah ya zamo a halin sujjada ko da sujjada ɗaya ce daga cikin sujjadodin sallar hancinsa bai ɗora a kan ƙasa ba kamar yadda ya ɗora goshinsa to sai ya mai da sallah amma a wakaci in wakaci ya wuce kenan ba a nemansa da ya sake sallah to akwai su ƙauli kuma da cewa a'a sunna ce amma ba ƙarƙarfa ba wadda har za ta kai ga cewa a ce dan mutum bai zo da ita ba ya sake sallah ko da a wakaci cewa mutum dai bai ɗora goshin nasa bai ɗora hancin nasa a kan ƙasa ba to ya yi laifi babba amma kuma ba mai da sallah a kansa ko da a wakaci sallar tasa ta yi amma ya yi zunubi akwai ƙauli ko da cewa shi yin ɗora goshin ɗora hancin a kan ƙasa mustahabi ne kawai mustahabi ne shi yasa dan mutum ya bar shi ya tsira wa kansa da lada ne mai yawa amma ba za a ce ya yi laifi ba to wancan zancen da na farko shi ya fi shuhura a masaba cewa yin sujjada a kan hanci sunna ce ƙarƙarfa ba farilla ba ne ba kuma mustahabi ba kuma sunna mara ƙarfi ba a'a sunna ce ƙarƙarfa yadda inda mutum zai sallah ya zama hancinsa bai tara ƙasa ba bai ɗora a ƙasa ba kamar yadda ya ɗora goshinsa to sai ya mai da sallah a wakaci to haka nan kuma yin sujjada a kan gwiwoyinsa da kuma gefen yatsunsa wato da tafukansa da gwiwoyinsa da gefen yatsunsu to wannan ɗora su
a halin sujjada dora su a kasu wannan kan mustahabi ne ko ko sunna ce amma ba wato ba wai kakkarfa ba shi yasa wajen malamai da yawa da a halin sujjada zai zama bai dora hannunsa akan kasu ba ba wai sallarsa wani abu ya tawaye ba ko sunna ba a ce ya bari ba illa ya kaya bin mustahabi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa an umarce mu mu sujjada bisa gabobi guda bakwai ya lissafa da hanci da tafukan hannaye da gwiwoyi da gefen ƙafafu to
as-sabi'atu was-saminatu
farilla ta bakwai da ta takwas ɗagawa daga ruku'u da kuma ɗagawa daga sujjada wanda a halin sallah daga ruku'u ya zarce sujjada sallarsa ta ɓaci saboda ya bar rukuni daga rukunin sallah rukuni ne ya ɗaga daga ruku'un nan haka nan wanda tsakanin sujjadunsa guda biyu bai raba ba to shi ma sallarsa ta ɓaci ba za a cikin malamai ma na masaba ko wanda suka tafi zuwa cewa kai ko da hannayensa ne da ya ɗora a ƙasiyar sujjada da ya taso daga sujjadar kafin ya koma ta biyu ya ki ɗauke su daga ƙas ya ɗora kan cinyarsa ko kuma ko da ya ɗauke su da ya yi daga ƙas to akwai a malaman masaba wanda suka ce sallarsa ta ɓaci saboda haka ko da yake kaulin nasu ba mashhuri ba ne a masaba to amma dai ɗagawar da ya kam daga sujjada rukuni ne daga rukunin sallah in ya ɗaga daga sujjadar ba sallarsa ta ɓaci idan ya bar ɗagawar daga ruku'u ko ɗagawar daga sujjada wajibi ne ya sake sallah sallah ta sabata ba dan ya bar rukuni a farillar sallah ta tara zama dan sallama zama gwargwadon yanda zai ce assalamu alaikum to farilla ne gwargwadon yanda zai zauna a ciki ya sallama gwargwadon yanda zai zauna ya daidaita ya sallama to wannan zaman farilla ne amma abin da yake waninsa wanda zai karanta tahiya to wannan sunna ne ragowar wanda zai karanta tahiya sunna ne wanda zai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sa to in mun ce salati ga annabi sunna ce ga karfa a sallah to shi ma wannan zaman ya zama sunna in an ce mustahabi ne ko wannan zaman ya zama mustahabi zaman da zai yi addu'a shi ma da ake so mutum ya gama tun ya yi salati ga annabi ya tsaya addu'a wannan an so ne to shi yasa ashe zaman ma an so ne kenan wato Allah hukuncin zaman hukuncin abin da aka zauna domin sa zaman da yake an yi shi ne dan ai sunna to hukuncin zaman sunna zaman da yake an yi shi dan ai mustahabi hukuncin zaman ma ya zama mustahabi zaman da yake an yi shi dan ai farilla to shi ma zaman ya zama farilla to farillar sallah ta goma sallamar fita daga sallah ita ce assalamu alaikum wato kuma a masaba kenan yanda ya fi shura shi ne cewa mutum ya takaita akan assalamu alaikum din shi ya fi shura a masaba illa iyaka ya inganta a hadisai da yawa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin daɗi wa rahmatullahi akan assalamu alaikum din amma duk kaulin da ya fi shura a masaba kaulin da ya fi shura a masaba shi ne cewa wato ya takaita akan assalamu alaikum din to wala juzu ghayruha wani assalamu alaikum da alif da lam a farko da kuma gabatar da sallamar wato assalamu din kan alaikum bai isa ba da zai ce salamun alaikum ko salami alaikum ko alaikumus salam to duk bai isa ba dole sai ya kawo assalamu da farko kuma assalamu din da alif da lam a farko illa iyaka lam din wannan ba wanda za ta bayyana ba ce ko tun da yake ta zo ne kafin sun assalamu shi yasa za a maida ta za a gamanta a cikin sun din ne kawai ko musallin ya kawo alaikum bayan ya ce assalamu alaikum to wani wannan bai isa ba fi taslimatu tahlili a sallamar fita daga sallah wannan kawai ita ta ayyana amma a sallamar yin raddi ga liman ko wanda yake zaune a dama da shi wannan dan ya ce alaikumus salam ko salami alaikum diya isa amma sallama ta fita daga sallah ita ce aka ce assalamu alaikum ita ce ta ayyana dole ya zo da ita haka to
walaysa alal imami wal fajr ghayruha
ba a neman liman ya zo da wata sallama fiye da sallaman nan guda daya ta fita daga sallah wal fazi, haka ma wanda yake yin sallah shi kadai shi ma ba a neman sa yazo da wata sallama bayan sallaman nan ta fita daga sallah. Kowanne a ciki daga liman har mai sallah shi kadai ana neman su ne da su zo da sallama daya, wato wannan shi yafi shuhura a masabar Imam Malik radiyallahu ta'ala anhu. Akwai masababin da suka tafi zuwa cewa a dole sallamar sai ta kai guda biyu, sallama sai ta kai guda biyu saboda hadisai da yawa da yake sun inganta da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sallamar guda biyu ne. To amma wanda yake mamu to yana yin sallamar nan ta fita daga sallah ya nufi damansa da ita ya yi ta wajen damansa. Summa yusallimu, sannan bayan ya yi sallamar nan ta fita daga sallah ya sallama ya nufa da ita daura gaban fuskarsa, wato ya dubi gabansa kamar yana nuni wajen inda liman yake, radda yana nufin raddi bisa liman da wannan sallamar da zai yi ta biyu, wannan sallamar tasa ta biyu ya nufin raddi ga liman. Sannan kuma ya sallama kuma nan da aka ce wato ya raddi bisa limaminsa ko da wanda yake masluki ne, ko da kafin shi ya rama abinda yake kansa har limamin ya tashi daga inda yake, to dai an sunnanta ya sallama nan ta rabbi ga liman ko da limamin har ya riga ya tashi daga inda yake, yana daga guraren kenan da yake za a ce ai aje yake ta sallama amsa sallama, ko tunda mai kiran sallama ta ga cewa haka in aka yi masa sallama ba ya rabbi yana cikin kiran sallama ba, amma in ya gama kiran sallah to sai ya rabbi, ko da wanda ya masa sallamar ya yi nisa ko da ba za ta yi ya ji shi ba to sai dai ya mai masa da sallama ya amsa masa sallamar da ya masa, to haka ma kamar anan din kenan. To sannan kuma ya sallama ga hagun ɗinsa idan akwai wani a hagun ɗin nasa, in akwai wani a hagun ɗin sai ya nufin raddi ga wanda yake hagun ɗin nasa, wato ita wannan sallama ta raddi ga wanda yake hagun ɗinsa, wasu sun ce mustahabbiya ce, wasu kuma sun ce sunna ce, amma dai ba ta kai sunniyancin yin raddi ga shi limamin ba. To
Fi taslimatin raddi
abinda ya fi a cikin sallamar raddi ga liman da kuma raddi ga wanda yake zaune a hagun ɗinsa, ta zamo da lafazin sallamar fita daga sallah, ita ma wadda zai yi ta raddi ga liman ya ce assalamu alaikum, haka ma wadda zai yi ta raddi ga wanda yake hagun ɗinsa ya ce assalamu alaikum. Wato haka shi ya fi, ba cewa aka yi lalle ba ita a ita, ba kamar waccan ba ce wacce an ce dole sai ya kawo ta assalamu alaikum, yace salamun alaikum ko salami alaikum ko alaikum salam duk ba ta isa ba, amma a wannan tarabi ga liman ko wanda yake hagun da shi kowanne ya faɗa cikin wannan ukun ya isa, in yace salamun alaikum ya isa, in yace alaikum salam ya isa, in yace salami alaikum ya isa. To ba a sharaɗa ya yi niyyar fita daga sallah ba da sallamarsa, ba sai ya yi niyyar fita daga sallah da wannan sallamar da zai ba, niyyar da ya ta farko ta sallan nan ai sallamar rukuni ce daga cikin rukunin sallah, ya haɗa ta a niyyarsa ta farko ta sallah, ba sai ya sake wata niyya daban ba. Sallamar kamar sauran rukunin sallah ne wanda kowane rukuni zai kawo ba sai ya masa niyyarsa daban ba, niyyar da ya ta farko ta yin sallah duk wannan rukunin sallah sun shiga, ba ma rukunin sallah ba har sunnoninta har mustahabbanta duk suna ciki. To shi yasa aka ce ba a sharɗanta sai ya yi niyyar fita daga sallah ba da wannan sallamar tasa. Wannan fa bisa ɗayan zantuttuka biyu wanda yake kowanne a cikinsu mashhuri ne a masaba, akan samu zance biyu, akan samu zantuttuka uku ma wani lokacin a masaba, duk a masabar Imam Malik ne, kuma kowanne a cikin zancen ya zamo mashhuri, wato kuma akwai bambanci tsakanin zance a ce mashhuri ne da a ce rajihi ne. da kuma a ce da shi ake yin aiki. Wani lokacin guda ɗayan ne yakan zamo ya haɗa tsofin nan uku, ya zamo zance ne shi ya fi shura a masaba, kuma wajen fuskar dalili in an dubi dalilan masaba, to wannan dalilin wannan zancen ya fi kowanne ƙarfi, ya rinjaye duk waninsa, kuma a kansa ake yin aiki. To kaga ya zamo ya haɗa tsofin uku. To amma wani lokacin sai a samu ma kowanne da inda ya bi zancen da yake mashuri daban, wanda yake rajihi daban, wanda kuma ake yin aiki da shi ya zamo daban. To koyaushe dai idan akwai zancen da shi ake yin aiki, to wajibi ne kan wanda yake ba zai ba da fatuwa ya ba da fatuwa da zancen da shi ake yin aiki. Idan kuma shi yasa aka ce koda ba shi ne mashuri ba, koda ba shi ne mashuri ba, to sai ya ba da fatuwa da shi. Wama bihil amalu gaira mashhur muqaddamu fil ahzi gaira mahjur. Wama bihil amalu, maganar da ya zamo da ita ake yin aiki gaira mashhur, koda ba ta yi shuhura ba, kuma koda ba ita bace rajiha, muqaddamu fil ahzi, ana gabatar da ita wajen ruko da ita gaira mahjur, ba za a ce za a batta ba dan ba ita ta fi shuhura ba, ba za a ce za a bata ba. To kuma bayan nan in an rasa zancen da shi ne ake aiki da shi, wato wanda duk an saba duk malaman da aka tarar da shi suke ba da fatuwa, to sai aka sami ga zancen da yake mashhuri, kuma ga zancen da yake rajihi, to a wannan halin sai a aiki da rajihi a ban mashhuri, ya zama mashhurin da rajihin an samu saɓani tsakanin su, to sai a ɗauki wanda yake akwai dalili, saboda koyaushe zuciya za ta fi nutsuwa izuwa gare shi. Wannan misali an ce ai ga dalilinsa a tsarin masaba, tunda ga yadda ƙa'idojin usulul fiqh na masaba suke tafiya, ana duban kaza ne, ana duban kaza, wannan zancen misali ya dace da zancen mutanen Madina, malaman mutanen Madina wanda Imam Malik ya tara, ko mafi yawa daga cikinsu, kuma bayan nan ya dace da ƙa'idoji da yawa na masaba, ko ga wani hadisi ingantacce wanda yake ya nuna kujiyancin wannan aikin, to ko da ba shi ne ya fi shuhura ba, sai a yi aiki, sai a yi ruko da shi, sai a gabatar da shi, wanda zai ba da fatuwa inda za a tambaye shi sai ya ba da fatuwa da shi, ko da an samu wani mashhurin a masaba wanda yake ya saba masa, inda shi ma dai wannan rajihin a masaba ne rajihi, to sai a yi aiki da shi, sannan kuma sai mashhurin. To zancen da yake yi muƙabala da wannan shi ne ba makawa daga shi ne sallah yayiniya da sallamarsa, yayiniya fita daga sallah da sallamarsa. To bisa wannan zancen na biyu inda aka ce ba makawa sai yayiniya, shi ne wa alaihi ya kanin za ka tsaya wa alaihi. Akan wannan zancen na biyu na cewa ba makawa sai yayi niyyar fita daga sallah da sallama ta sa shi masallacin zai sallama sai yayi niyyar fita daga sallah, to shi ne ma abinda zai yi niyya da sallama sa zai niyya uku ne kenan, sai niyya uku da sallama sa kenan bisa wannan zancen. Na farko dai yayi niyyar fita minas salati daga sallah, niyyar fita daga sallah da sallama sa, sannan kuma yayi niyyar rabuwa da sauran mamumai da suke bayansa, mamumansa, sannan kuma yayi niyyar rabuwa da mala'iku, domin duk wanda yake yin sallah akwai mala'ikun da suke yin sallar tare da shi, to shi wato sai yayi wannan niyyoyin guda uku kenan. To yayi niyyar fita daga sallah, yayi niyyar sallama kuma bisa mala'ikun da suke yin sallar tare da shi, da kuma yin sallama bisa masu koyi da shi, wato yayi nufin rabuwa da su kenan, ya zama niyya uku kenan zai yi niyya fita daga sallah, yayi niyyar rabuwa da mala'iku, yayi niyyar rabuwa da mamumansa. To wanda yake sallah shi kadai kuwa sai yayi niyya guda biyu kawai, niyyar sabi ce kawai,
assalamu ala mala'ika,
yayi nufin sallama bisa mala'iku da kuma fita daga sallah, niyyar sabi, niyyar fita daga sallah, niyyar rabuwa da mala'ikun da suke sallama da suke sallar tare da shi. Wanda yake mamu kuwa niyya hudu kenan zai yayi niyyar fita, wato shi wanda yake mamu kai niyya biyar zai, wanda yake mamu niyya biyar zai yayi niyyar fita daga sallah, yayi niyyar rabuwa da limamin sa, yayin rabuwa da sauran mala'iku da suke sallah, yayin rabuwa wato da sauran mamumai, niyya hudu kai kenan zai, niyya hudu kenan zai shi wanda yake mamu, zai niyyar fita daga sallah, yayin rabuwa da limaminsa, yayin rabuwa da mala'iku, yayin rabuwa da sauran mamumai wanda suke cikin sallah tare da shi, shi wanda yake mamu. Bayan ya dubo wannan, ba ya dubo cewa wannan sallamar da zai yi ga abin da za ta, ga hukuncinta, cewa ta nuna sallarsa ta kare, ta nuna cewa ya rabu da limamin nan, ta nuna cewa ya rabu da mala'ikun nan da suke salla tare da shi, ta nuna cewa ya rabu da sauran mamumai, to zai dubo wannan ne kafin ya ce assalamu alaikum din, ya dubo cewa wannan maganar abin da zai faɗa din nan ga natijarta, ga abin da za ta haddasa. Cewa ya rabuta ta haddasa rabuwarsa da limamin, ta haddasa fitarsa daga sallah, ta haddasa rabuwarsa da limamin, ta haddasa rabuwarsa da mala'iku wanda suke sallah tare, ta haddasa kuma rabuwarsa da sauran mamumai. To bismillahir rahmanir rahim.
Al-hadiyata ashara.
Nago sunna sallah ta 11, sunna ta 11 daga cikin sunnonin sallah. Ana shiga sunnoni ko ban shiga ba. To al-hadiyata ashara, to farilla ta 11 daga farillan sallah.
Al-i'tidalu,
daidaituwa. A cikin rarrabewa, a cikin bambancewa tsakanin rukunai, kamar misali tsakanin ruku'u da tsayuwa, wato da sujjada wadda take bin ruku'un, to dole sai mutum ya daga ya daidaita tukun a tsaye. Idan da zai daga ko da zai dade, amma ya zama bai gama tsayuwa yadda take tasa ta al'ada ba, to wannan ba a samu rabewa ba kenan tsakanin rukunan ai. Sai ya daga tukun iyaka tsayuwarsa ta al'ada. Ba a ce lalle misali wanda yake ya riga ya tankwafa ba a ce dole sai ya miƙe tsaye kankan, a'a, amma dai ya miƙe gwargwadon wanda yake yi wannan, in ya tsaya din wajibi ne wannan. To
as-saniyata asharata,
da 12 farillar sallah ta 12.
At-tumaninatu fi arkanis salati kulliha,
nutsuwa, samun nutsuwa a cikin rukunan sallah dukkaninta. Wato in an samu itidalin, bayan samun itidalin ya zamo an kuma samu nutsuwa, yayin ya samu tabbatar da itidalin, tumaninar ma'anarta tabbatar da itidalin, cewa itidalin kan ya samu, saboda idan ya shi ba dumani na kamar bai samu ba, kamar yana dagawa iyaka tsayawarsa kafin a ce ne ya riga ya tafi, to kaga ba dumani na kenan. In ya daga tukun ya tabbatar da cewa ya daga duk, haka nan ya dago daga sujjada kafin yayi wata sujjada, ya tabbatar ya sami itidali, ya zauna zama na al'ada, kuma ya sami dumani na, sannan kuma ya sake wata sujjada. Tsakanin dai kowane rukuni da wanda yake bin sa, ya zama an sami itidali, an sami dumani na.
Qiyamaha,
tsayuwarta da ruku'unta da sujjadarta, warrafi minha, da kuma dagawa daga sujjada, kuma dagawa daga ruku'un, da dagawa daga ruku'un, da dagawa daga sujjada, kowanne a ciki ya zama an samu dumani na, da kuma zaman da ake tsakanin sajadu biyu, to a samu dumani na, ya zama an samu dumani na.
Wal farqu bainahuma,
bambanci tsakanin, to bainaha wa bainal, menene gaba? Bambanci tsakanin tumanina da kuma itidali, bambancin da ke tsakanin tumanina da itidali,
annal itidala fi fil qiyami masalan,
cewa itidali a tsayuwa ga misali,
intisabul qamar,
shine kafuwar kamarsa, gora jikinsa ya zamo ta miƙe tsayuwarsa ta al'ada, da zai dan daga fadan ya tsaya haka, bayan shi ga al'ada zai iya miƙewa sosai tsaye kankan, to kaga ba a samu itidalin ba kenan. Amma in wanda yake masalan shi ala kulli halin, ko da tsayuwarsa ce iyaka haka din yake yi, ko da rashin lafiya ko shekaru ko wani abu, to iyaka wannan din in ya samu daga gare shi, an samu itidalin kenan, an samu itidalin kenan. To dumani na kuwa tabbatar da gaɓoɓi a inda suke, kowace gaɓa ta koma matsayinta, to shi ne ma'anar dumani na. Wato a kan itidalin a samu ɗan ƙarin wani abu kenan, kai ya zamo gaɓar kamar a tafiye take haka, a wannan matsayin ya zamo an samu dakatawarta haka, to shine dumani na an samu dumani na kenan kafin a samu wanda yake na gaba.
الثالثة عشرة
فرلة الصلاة تقوم شاء أكو
ترتيب الأعدائي
جيرا تبايد دا ركنان صلاة جيرا تبايد دا ركنان صلاة كمان مثلا دا قاد بيوادا كبرا حرما سي كبرا حرما بايا فارا كبرا حرما كافن يزم سيوبا دولة سيئات ويأت سنة زي كبرا حرما سنة كما بايا كبرا حرما سنة زي كراتم فاتحة sannan ruku'u ya zama yana bin fatiha wato dole ruku'u ba zai zo ba sai bayan fatiha da zai fara ruku'un ya daga ya fatiha wannan ruku'un da ya fara yi ba bai zo da shi daidai ba saboda haƙƙin ruku'un ya zama bayan fatiha haka nan haƙƙin sujjada ta zama bayan ruku'u da zai fara yin sujjada sannan ya taso kuma ya ce zai yi ruku'u to shi ma ba a samu wannan jerantawa ba kenan sai sallah ta ɓaci saboda haka sai dai idan ya zama farkin da aka samu ɗan ƙanƙani ne aikin bai yawa ba to sallah ba za ta ɓaci ba amma dai wannan abin da ya zo da shi ba zai lissafa da shi ba wannan abin da ya zo da shi kan ba zai lissafa da shi ba amma in ya zama ma har an samu aiki mai yawa to tunda yake an ce yana cikin sharuɗan sallah tarkul af'alil kasirati barin ayyuka mai yawa sai ya bayi zuwa ita kanta sallah ta ɓaci kenan to
wahuwa an yakuna al-ihram qabla al-qira'ah
shine masalan kabbara harama ta zamo kafin karanta fatiha
wal qira'atu qabla al-ruku'i
karatun fatiha kuma ta zo kafin ruku'u yayin karatun fatiha kafin yin ruku'u
wal ruku'u qabla as-sujudi
ruku'u kuma ya zamo kafin sujjada ruku'i ya zo da shi kafin sujjada
as-sujudu qabla as-salati
ya sujjada kuma kafin ya sallama ya zamo yayin sujjada kafin ya sallama masala a raka'a ta ƙarshe in kuma a raka'a da take kafin ta ƙarshe cewa to sujjada ya zamo kafin tsayuwa ta raka'a da take bin wannan to jerantawa dai tsakanin rukunan sallah shi ma rukuni ne jerantawa tsakanin rukunan sallah rukuni ne ba kama a alwala ba da aka ce jerantawa tsakanin rukunan alwala wannan sunna ce ko a alwala cewa aka jerantawa tsakanin su sunna ce kakkarfa shi yasa da mutum zai tantisi to sai ya sake abin da ya tantisi kawai amma da zai sallah haka ma to ya muna nan amma sallarsa ba za a ce ba ta yi ba to amma jerantawa tsakanin rukunan sallah wannan rukuni ne shi ma rukuni ne shi ma to farillar sallah ta 14 muwalati wajibi ne ma'anar muwalatin kenan wajibi ne a afkar da dukkan yanki na sallah baki ɗayan yankuna na sallah da rukunanta sashen ta yana bin sashen ba da rarrabewa ba mutafahishin wanda yake ya yi muni kada ya rarrabe rarrabewa wadda take za ta zamo ta yi muni ya zamo ya zo da ita sashen ta yana bin sashen kuma wato yana daga wannan yadda a yanzu na sallah akan samu irin wannan so da yawa sai ka tarar wani yana bin liman amma ko saboda bukatu yanzu da suka yi yawa na mutane mai yiwuwa ko ya samu wata addu'a wadda ake a halin sujjada addu'a kuma mai tsawo ce sai ka ga limamin ya dago amma wani yana ta sujjada saboda bai gama abin da yake ba to kaga wannan ai abu ne wanda bai dace ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna maj'ila al-imamu li utamma bi an sanya liman din ai koyi da shi fa iza sajada fasjudu wa iza rafa'a farfa'u wai zara ka farka idan yin sujjada ku yi sujjada in ya daga ku ma ku daga fa aka kawo fa wadda tana nuna ta aqili ko min gairi karahin cewa ya bi ba tare da an samu jinkiri ba ashe bai dace ba kenan a ce liman ya dago daga sujjada wani kuma ya dade shi yana kai in limamin baya cika sujjada to wannan ai bai halatta ai koyi da shi ba amma in yana cika sujjada ai yana dagowa kai ma abin da yake haƙinka ai ka dago a duk masabobi a nan an sami ittifaƙinsu a guri ɗaya ne yake aka ce to an yi wa mutum afuwa a waɗansu masabobin cewa ya iya tsawaitawa yanda ya ga dama shi ne bayan sallaman liman idan liman ya yi sallama to mu a masabar mu ta Imam Malik Allah ya dagare shi zancen da yake ya fi shura shi ne cewa in liman ya yi sallaman nan kai ma mu ka ce za ka jinkirta sallama a daɗe kafin kai kai taka sallama karahiya ne in liman ya yi sallama abinda ake so kai ma ka yi sallama a sannan to amma waɗansu masabobin wasu malaman sun ce a kamar wannan da ka iya ci gaba ka gama duk abin da kake duk addu'a da kake so kai a cikin sallah dan kai ta a wannan halin ba laifi tunda dai ka riga ka rabu da liman amma sanda kake tare da shi a ce shi ga yanda yake kai kuma ga yanda kake yi to ai an ce an sanya liman inna ma ju'ila al-imamu li utamma bihi an sanya liman dan ai koyi da shi dan ai koyi da shi shi yasa wato so dawa ana yin abin da yake bai dace bane sai ka ga wani wato an dade ma yana ko yana halin sujada shi ko wata addu'a yake karasawa ne to ita dai addu'a wajen Allah subhanahu wataala karfatta karbuwarta abin da yake ka aje abin da yake ka aje ba wai tsawaitawa ba in dai kai ajiya a can to kana yin addu'ar shikenan sai ta samu zai ta samu shiga duk a yanda ma ka zo da ita duk ma a yanda ka zo da ita tunda dai kai ajiyar a can to kaga ko a nan duniya ne harkokin duniya masalan wanda yake inda ake ajiyar kudi ya ajiye dewa an san sunansa wani ma ko a takarda ma haka ta banza ma ya rubuta cewa a bawa na kaza an yi ta ai bashi za a yi saboda an dabata ya fi karfin abu to abun ma masalan jiyasi haka yake wajen addu'a in ka tsarkake tsakaninka da Allah wadda kai ta yan kankanuwar sai ta zama an karba ba sai wai ka tsawaita ba kuma abinda ake nema shine daman ka tsarkake din wannan ba wai ka ce kai za sai bukatar ta taso ka ce kuma wai za ka yawaita nan na cewa wannan rashin ladabi ne ma a halira Allah subhanahu wataala baka bi shi yanda yake so ba sai kai za ka damu cewa wai lalle sai ma inda kake so akwai wata kissa wadda la'alla an shafadata ma irin nan cewa wata ran an yi fari a wani gari ko baga dada ne abin ya kai matuka manyan malamai da jama'a gaba da har dabbobi ake korawa a fita aje ana aje wata ran an fita wani yace yana gani aka je mutane suna ta kuka ga dabbobi ga yara kanana ga kowa an fito saboda abin ya kai hikka a rasa yanda za mutane suna addu'a suna ta addu'a suna kuka amma rana sai ƙara takewa take ba ma wani alama sai wani ya zo haka wani in ka ganshi kamar ma ba wani mutumin kirki ba cancan ya zo ya ga abin da ake ciki sai ce ya ubangiji me ya faru haka abin da yake wajenka ne ya kare ko kukaga kawai kamar bayanka su zo kawai su yi ta wahala haka yana wannan magana dandanan sama sai ta sauya sai ga ruwa to shi wannan da yake jinsa sai ya matso ya ce bawan Allah za ka ringa zance da Allah haka ba ladabi ya ce kyaleni da shi na fi ka saninsa to kaga wato abinda kai ka yi tanadin sa wajen Allah subhanahu wa ta'ala ai shi ne daman za ka koma gare shi don ka gani ko don ka gani amma ba bawa ya ce zai abinda yake wai shi yana hangen cewa wannan ce za ka fidda shi kai dai kyakkyawa ka ajiye wajen Allah subhanahu wa ta'ala ka abu kyakkyawa ka ajiye wajen sa to duk sanda ka koma neman abin sai ka same shi da gaggawa bawa ma mahaluki kamar ka kayi ajiyar a wajensa ka koma in dai kayi ajiyar ta isa dandane ne zai zaka ga an samu ko da ka saba wa insu kaidoji sai a ce a to ai ba komai ai wane ya fi karfin haka wane ya fi karfin haka ko to to sunnonin sallah 18 ne
al-ula qira'atu surati
sunna ta farko daga cikin sunnonin sallah wato sunnonin nan da aka fada sun hada da sallah da take tafarilla da wanda take sunna da wanda take mustahabi in banda wa'annan wa'anda za a fara fada su wa'annan a sallah tafarilla ne suke sunna amma wato na farkon nan guda hudu da za a fara fada na farko to su a sallah tafarilla ne suke sunna amma a sallah wadda take sunna ko wadda take mustahabi hukuncin su istihbabi ne su an so su ne ba sunna bane amma sauran sunnoni guda 14 ko da a sallah wadda take sunna ko a wadda take mustahabi to dai suna nan a matsayin su na sunna to al-ula na farko daga cikin sunnonin sallah qira'atul karanta sura karanta sura ko duk abin da yake ya tsaya matsayinta wato aya daya ayar da take cikakkiya ko da yake mu a masabar mustahabi ne zamo abin da aka karanta din sura ce cikakkiya sura ce cikakkiya amma dai ko da mutum aya daya karanta ko wata aya ma daga cikin ayoyin Qur'ani ko da mudammatan kawai ya zo da sunna to kamar wannan sunniyancin zuwa da karatun sura a cikin sallah sunniyancin a sallar farilla ne, amma a sallar da take sunna ko da take mustahabi zuwa da karatun sura mustahabi ne, ba sunna bane. Ko da kamar misali sallar shafa'i da witri da ake cewa an so a karanta salli a raka ta farko kuliya a raka ta biyu da sauransu, to wannan dai bisa an so ne shi kansa karatun a ita karanta sura a shafa'in da witri mustahabi ne. Kuma mutum ya karanta waɗannan surorin da yake an ayyana su mustahabi ne, shi yasa mutum ya je da saka ya zo da abin da yake mustahabi guda biyu kenan, ya zo da karatun sura da su sura da man shafa'i da witri ba sunna bane, mutum ya bari ya bar mustahabi ne kawai. Shi yasa da misalin zai zama man cewa bai yi ba, ba za a ce sai yayi sujjada ba, ba za a ce sai yayi sujjada ba, tunda ita sujjada rakana ana yin ta ne dan barin sunna ko, to a su kuwa ba sunna bace an so ne. To bayan karanta fatiha, ita surar ana karanta ta ne bayan an karanta fatiha, da zai fara karanta surar kafin ya karanta fatiha to yayi tankisi bai zo da surar yanda aka ce ba, shi yasa ana neman sa ya sake ya zo da surar bayan ya gama fatiha. A cikin sallar asuba wato gaba ɗayan ta rakawoyin ta guda biyu, haka nan kuma a sallar juma'a rakawoyin ta guda biyu duk sunna ne a karanta sura a kowace a ciki. Da kuma rakawoyi biyu na farko a waninsu daga salloli na farilla, wato raka'a biyu ta farko a sallar azhar, raka'a biyu na farko a sallar al'asr, raka'a biyu na farko a sallar magharib, raka'a biyu na farko a sallar isha. To ko a kowace raka'a daga waɗannan sunna ne a karanta sura ko abin da yake ya tsaya matsayin sura. To
asaniyatu
sunna ta biyu daga sunnonin sallah
qiyamu lizalika,
tsayuwa dan karatun sura, tsayuwa domin karatun sura, shi ma wannan kaga sunniyancin a sallah ta farilla ne. Sallah ta nafila kaga ai ko da fatiha ma mutum ya iya karantawa a zaune ko, ko da daga zaunen ne ya iya karantawa, tsayuwa a cikin sallah ta nafila ba lalle bane sai dai shi yafi. Sunna ta uku daga sunnonin sallah
shaharatul ulayni min al-maghribi wal isha'i,
bayyana karatu, yin karatu a fili a raka'a biyu na farko na sallar magharib da raka'a biyu na farko na sallar isha da baki ɗayan sallar asuba, rakawoyi biyu na sallar asuba wal witri, haka nan kuma a shafa'i da witri. Wato wannan bisa kaulin waɗanda suka ce bayyana karatu a nan sunna ne, amma mafi yawan malamai sun shahara cewa wato karatun sura kansa mustahabi ne a nan, kuma ya zo da surorin da aka ayyana mustahabi ne, kuma ya bayyana karatun shi ma sunna mustahabi ne. Shi yasa wato in ya karanta surar da aka ayyana kuma yanda aka ce a filin nan, ya zo da abin da yake mustahabi har guda uku. Karanta surar a shafa'in mustahabi ne, ya karanta surar kuma da aka ce mustahabi ne, ya bayyana karatun shi ma kuma mustahabi ne. To haka nan kuma a sallar juma'a, bayyana karatu a sallar juma'a da kuma bayyana karatu a sallar idi biyu, idin karamar sallah da idin babbar sallah. Haka nan kuma an so wato wannan ba wai sunna bane, mustahabi ne, sai dai ya adabta ne akan abin da yake ya gabata kawai saboda dacewa, amma an so ne. Haka nan a nafilfilin dare, duk nafilar da mutum zai yi da daddare to an fi so ya yi karatu a fili, an fi so ya bayyana karatu a cikinta. Idan ya ɓoye ba laifi, sai dai ya ban lada mai yawa, ya ban lada mai yawa, amma ba a ce dan ya ya boye ko da mantuwa ne a ce ana neman sa da sujjada ta rakkanuwa ba. Haka nan a sallar neman shayarwa, neman shayar da ruwa, shi ma bayyana karatu a cikin ta, an shar'anta shi. Mafi yawan malamai dai sun ce mustahabi ne, ba wai sunna bane. Sunna ta hudu ba boye karatu a cikin abin da yake wani waɗannan gura, wato su waɗannan wanda suka gabata wanda ake ambaton cewa a bayyana karatu a cikin su, misali kamar idi, kamar istisqa'i, abin da yasa aka yi bayanin cewa a bayyana karatu saboda haka aka shar'anta kada wani ya ji cewa akan faɗa bisa idlaki cewa duk sallar da za a yi ta nafila da yake ba ta farilla ba da rana ai ana ɓoye karatu ne, wato sai ya zama ya bi sallolin farilla na rana. inda sallar farilla ta rana azhar la asar kaga karatun aboye yake to ka kama duk wata nafila da za a yi da rana aka ce ai an fi son ai karatun aboye to amma su wa'annan ga su nafulfuli ne karfafa kuma da rana ake yin su to amma su abinda aka shar'anta a bayyana karatu a cikin su sun bi hukunci kamar hukuncin juma'a saboda sun fi kama da juma'a wanda juma'a ake tara mutane ta zama kamar idi to kaga idi ma ai idi ne shi yasa sai a bayyana karatu istisqa'i shi ma tara mutane dai ake domin sa shi yasa yay kama da juma'a sai aka bayyana karatu aka ce a bayyana karatu a sallar istisqa'i to
wasiru ma la yusma'u bi udhni
abinda ake nufi da boyewa abinda yake ba za a iya ji da kunna ba ba za a ji da kunna ba to shine boyewa
ridduhu
a bayyana karatu ko kishiyarsa abinda za a iya ji da kunne wato wannan shine tahdidin bayyanawa da boyewa a masabar mu a masabar Imam Malik Allah ya dagare shi amma kamar misali wajen Shafi'awa su sun ce karancin boyewa dole ko da inda aka ce ka boye su a wajen su sai ka ji da kanka sai ya zama kana jin abin da kake faɗa amma dan zarar bakinka yana motsi amma baka iya ji kai kanka ba za ka ji abin da kake faɗa ba suka ce wannan bai isa ba ka babba ka zo da karatun bane sai ya zama akalla kai kanka kana jin kanka amma wani ne kada wani ya ji ka bayyanawa ko ya zama wanin ka yana jin ka wanin ka zai iya jin abin da kake faɗa a wajen Shafi'awa da mu da su dai duk an gama akan cewa dan mutun yayi karatu gurgurdan yanda yaji da kansa to a ba za a ce yayi laifi ba mu dai a wajen mu zai zama ya zo da aqallul israri dan aqallul ijhari mafi karancin bayyanawa to amma wannan ba zai nuna cewa ya zo da banna ba su ku a wajen su daman haka shine lalle shine ma'anar israr ehin ba wai karatun zuci ba ba wai ai karatu a zuci ba a mutun ya zama yana kuma da mu da su duk an gama kan cewa da mutum zai zama a zuci kawai yake karatun bakin sa baya motsi wannan bai karanta komai ba kamar bai karanta komai bane ya zama a zuciyarsa ne kawai yake karatun bakin sa baya motsi to illa iyaka mu a wajen mu idan dai bakin sa zai motsi to ya zo da boyewa amma su Shafi'awa sai su ce a'a sai akalla ya kai shi kansa yana jin me yake karantawa idan shi baya ji abin da yake karantawa a wajen su kamar boyewa ne kamar bai ba ne kamar yayi a zuci ne kamar yayi a zuciyarsa ne kawai to bismillahir rahmanir rahim to wannan fadakarwa ce da mutum yayi karatu a boye inda aka ce ya bayyana karatu masalan ai a raka'a biyu na farko a masallan magarba da raka'a biyun farko a sallar isha da dukkanin raka'a biyu na sallar asuba cewa akai ya karatu a bayyane to da anan a maimakon ya karatun nan a bayyane sai ya bi karatu a boye
aw jaharan fi mahalli sirri
ko ko ya karatu a bayyane inda aka ce ya boye karatu da zai zama kuma ya karatu a boye inda aka a bayyane inda aka ce ya boye karatu kama a sallar azhar ko la asar ko raka'a daya ta karshen magarba ko raka'a biyu na karshen isha sai ya karatu a bayyane da gangan ko da mantuwa ya karanta aya daya kawai ko aya biyu to ba komai a kansa inda yake wato yayi ba da mantuwa ba inda yayi wato ba da mantuwa ba ba komai a kansa ko da mantuwa ne ma kuma to ba komai a kansa inda bai haura aya biyu ba wato ba a cewa sujada ta kama a halin da yake yayi da rabkanuwa sai in ya kai aya uku sai ya kai aya uku ko fiye da aya uku amma dan aya daya ko aya biyu to ko da da gangan ne ya boye ko ko ya bayyana inda aka ce ya boye to wannan ba komai a kansa kuma ko da a Fatiha ne ballantana kuma a sura to
amma idan qara akasara min ayatayni
amma idan ya zamo ya karanta fiye da aya biyu sabanin yanda aka ce ya karanta inda yake an ce ya karanta ne a bayyane shi kuma sai ya karanta a boye ko ko inda fiye da aya biyu ya karanta aya uku, to in ya zamo ya tuna tun kafin ya dora hannayensa bisa gwiwoyinsa, to a wannan halin sai ya mai da Fatiha, haka ma sura wadda take bayan Fatiha, ko da sura ce kawai ya akasta yanda aka ce ya karanta, to sai ya saki.
وإن تذكر بعد وضع يديه على ركبتيه
idan ko ya tuna bayan ya dora hannayensa bisa gwiwoyinsa bayan ya suku ya ruku'u har ya kai matsayin cewa hannayensa sun kai ga gwiwarsa, kuma ko da hannaye nan da ake cewa wai sai hannayen sun kai gwiwoyin, ba wai ana nufin lalle lalle sai hannayen sun kai kan gwiwar ba, amma inda ya kai matsayin haka tunda dora hannayen kan gwiwoyin ai ba farilla ba lalle bane a cikin rukun ku cewa kai siffa ce wanda take an so ku wal hayatul ma'lumatu fi ruku'i was sujudi, an fadi cewa dora hannayen akan gwiwa siffa ce wanda aka so, shi yasa wato da zarar ya sunku ya dai gurgurdan yanda yake ya isa ya iya dora hannunsa bisa gwiwoyinsa, ko da bai dora hannun nasa bisa gwiwoyin nasa ba, to wannan halin ba zai koma tsaye ba, amma dan ya fara sukuyawa kafin ya kai wannan matsayin ne ya tuna, to sai ya koma in ya so ya sake karatun yanda aka ce ya zo da shi, inda yake yayi ne a bayyane, inda aka ce ya boye to sai ya zo da shi a boye, in ya so kuma ya zama a wannan halin sallarsa kaga ta zama dadi ne kawai a cikinta, ko kuma inda yake aka ce yayi a boye ne shi kuma ya bayyana, to sai ya koma ya zo da shi a bayyane, shi ma dai a wannan halin da ya kaga sallarsa dadi ne kawai a ciki, amma idan ya zama har ya kai matsayin dora hannu akan gwiwa sannan ya tuna, to wannan halin ba zai koma ba, saboda a nan udura raka'a yana kasancewa ne da dora hannu bisa gwiwa, ba dagawa daga ruku'u ba, yana cikin matsaloli wanda guda 11 ma wanda Ibn Qasim ya dace da Ash-Shabu a nan ku wajen cewa udura raka'a yana kasancewa ne da dora hannu akan gwiwa ba da dagawa daga ruku'un ba,
لأن أقدر ركعتي عند ابن قاسم
دومن
دومن
أقدر ركعة قلن أن قاسم yana kasancewa ne a mafi yawan gurare da daga kai daga ruku'u, sai mutum ya gama tasawa daga ruku'u sannan ne a wajen ɗan ƙasin yake ya ƙudura wannan raka'a, sannan ne yake wajen ɗan ƙasin almajirin Imam Malik za a ce ya ƙudura wannan raka'a, sabanin a malan Ash-Shabu wanda shi daman ya tafi zuwa cewa zarar sun kuyawa, to illa fi masaila sai ko a cikin wasu matsalolo, sai a wasu matsaloli min ha hazihi, wannan tana daga cikin wa'annan matsalolin kamar tuna sura, kamar tuna sirru, kamar jaharu, to duk a wa'annan ɗan ƙasin ya dace da malan Ash-Shabu a cikin cewa cikakken sunkiyawa shine kudura raka'a ba sai an dago daga ruku'u ba,
fa inna aqadaha
domin wannan halin kudura raka'a